بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر الهي نظرت لطف جعلني بها في دائره عنايتي ونفعت نفسي ترفعني بها الى سماء حفظك ورعايتك واربط نور تحصني بها والمنتمين الي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفسة الساكرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساك سادوا دقوا أولنا مصلاة ميتارا البركة إن دمكي تاروا دومنتنا تدجونا مو أبين دزي أنفاني مو دنيا مو دكما لاهرم يولي تنن أكو قوات رمضانا hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina 1443 wanda yazo daidai da 4 ga watan 4 miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wa ta'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da zamu karatu akai aran ma ya ja mana ayata 46 a cikin suratul baqara wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ma'ana sune wa'annan wa'anda suke da yaqini suke da sakankan cewa akan cewa lalle za su hadu da ubangijinsu kuma cewa babu makawa komawansu ko makomansu gaba daya yana wurin Allah madaukakin sarki ne ajiya Allah subhanahu wataala ya ba mu dama da iko inda muka yi karatu akan wannan ayan lokaci ya riske mu inda muka fada ajiya cewa duk inda kalma ta zannu tazo a cikin alqur'ani mai girma tana magana kan at-tahaqquq ne tana magana kan yaqini ne ayoyi da dama a cikin alqur'ani sun yi magana akan haka kuma magana na larabawa su ma sun tafi akan haka sai Allah subhanahu wataala yayi magana da irin yare yadda larabawa ko yadda mutane suke magana a wannan lokacin misali daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wataala yayi magana da wannan kalma ta zannu ita ce fadar sa madaukakin sarki cikin suratul kafi aya ta 53 inda Allah subhanahu wataala yake cewa wara'al mujrimuna an-nara fa zannu annahum muwaqi'uha haka nan Allah subhanahu wataala yayi magana akan wannan kalma ta zannu a cikin alqur'ani mai girma cikin suratul haqa aya ta 20 daidai inda Allah subhanahu wataala yake cewa inni zanantu anni mulaqin hisabiya a daidai wannan wurin muka tsaya jiya hadisi kwara ɗaya zamu taba kan wannan ayan sai mu ce mu wuce ya zo a cikin sahihul bukhari Allah subhanahu wataala zai ce da wani bawa ba mamaki ni ne ba mamaki kai ba mamaki ke ce da yake sauraron mu yanzu Allah subhanahu wataala zai tambaye ɗaya daga cikin bayinsa zai ce alam uzawwijuka ashe cikin rahmata da ni'imata ban baka dama kai aure ba ni'ima ne ko ba ni'ima bane ni'ima saboda in kudi ne akwai wanda sun fika kudi har yanzu ba su yi auren ba kullun sai daga gansu da kwano suna gangarawa wurin wancan matan aranma ana zuba musu abinci malmala malmala naira 50 ko naira 100 ko tare da Allah ya ruba musu asiri ba amma kullun za ka gansu da kwano suna zuwa ana zuba musu abinci a layi an sai sun bi layi ba mamaki ma matan ta yi ta tsawa tana fada ko abinda wani ya ce ai ya ce mu wani ba zai ƙara zuwa wurin sai da abincin wance ba in an je tai ta yi tsawa ta yi yanga tare da cewa kudi za a biya ta ta bada wannan abincin abincin an ce sai an yi layi wannan bawan Allah da ke aikawa da kwano yana da kudin da zai iya yin auren amma bai yi ba ashe kai da Allah subhanahu wataala ya baka mata ashe daga cikin ni'ima ne na Allah shine Allah yake tambaya yanzu alam uzawwijuka ashe ban aurar da kai ba wanda ba su da mata Allah ya aurar da su masu daidai kuma Allah ya kara musu wanda suka kusa cikewa Allah ya tabbatar su cike ya kuma bada abin da za a lura da matan ko wannan yauwa kai dan waya ce yauwa ya bada abin da za a lura da iyalin kuma dan alfarman manzon Allah
akan murna nan sabbi gure ne
wai muna faɗa ne muna faɗa muna jiran manyan mu sun fara sun kakkara mu kuma sai mu biyo baya ko ko ba haka ba an ce ai koyi ba to sai kuma mu yi koyi gaba daya a gare ko Allah ya taimake mu Allah zai tambaye ka ashe ban baka ni'ima ta ba na baka dama kai aure wannan bawan zai ce kwarai Allah sai ya kara tambayan sa alam ukrimuka ashe ban karrama ka ba nayi ka dan adam ban yi ka dabba ba wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin wancan sura da ka haddace Allah yake cewa wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila Allah yake ashe ban girmama ka ba da nayi ka dan adam da na ga dama sai nayi ka zama aha rago duk sallah babba yanka ko ba haka bane da ya ga dama sai yayi mutum a matsayin doki ai ta hawansa da ya ga dama yayi mutum maciji da ya zo wuri a gudu duk yawan mu na hana ganin maciji ya zo nan liman ne kawai ba zai tashi ba Allah subhanahu wataala ya ce alam musakkin lakal khayla wal ibla ashe ban yassare maka doki da raƙumi ba kana hawa kamar yanzu idan mu ne sai mu ce ashe Allah bai yassare mana mashin da mota da jirgin kasa da jirgin sama duk muna hawa ba ka kalla yanda idan raƙumi yayi tutsu yake yi ka kalla yanda in doki yayi tutsu yake yi kalla yanda jaki in yayi tutsu yake yi kalla yanda idan mashin ya tasa mutun gaba yanda yake yi kai ta turawa masu gyaran kuma ba sa kusa dukkan fadanka ko yayi ta ciyo Allah yake ba ni ne yassare maka wayannan abubuwan ba in filani ne yan uwana wayannan dabbobin da muke korowa shanu kaga yaro karami ya koro shanu 100 Allah yake na yana bin haka ma to kaga ni ke ka san to rabona da kawai ya tani nisa ke sai kaga yaro karami ya koro shanu dubbai ko daga shi sai sanda yayi haka Allah yake ba ni ne ya sare muku wayannan abubuwan ba wannan bawan kawai sai dai kaga ya sun kai da kai mallan yace Allah subhanahu wataala yace ba ni bane na baka dama kana iya lankwashewa yadda kaga dama ba ga bishiya ba ga ta nan a tsaye za ta iya lankwashewa ne ba za ta lankwashe ba amma kai zaka iya tsayawa zaka iya durkusawa zaka iya kargacewa zaka iya shingida Allah yace ashe ba ni bane na baka wannan dama wannan bawan ya sun kai da kai yace kwarai Allah kai ka mun wannan sai Allah subhanahu wataala yace ka taba zatan zaka hadu da ni to wanda fa ba mai imani bane sai ya ce wa Allah subhanahu wataala bai taba zatan zai hadu da Allah ba sai Allah subhanahu wataala ya ce to tunda ka manta haduwanka da ni dinnan to ni ma yau zan mantar da kai rahamata da dukkanin wata ni'imata a yanzu wancan ni'iman da aka yi maka so min tabi ne yanzu zaka shiga wahala shine kaga Allah subhanahu wataala ya ce nasullaha fa nasiyahu sun manta ni'imomin da Allah yayi musu a duniya yanzu shi ma Allah subhanahu wataala sai ya mantar da su rahamarsa a lahira sai a sa su a cikin gidan wuta wannan ayan da ayan da muka karanta ta baya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqoo rabbihim wa annahum ilayhi raji'un idan ka hada su gaba daya sai kaga abinda ma'anar zai fito maka shine ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala kan ibadansa da yayi maka da ya wajabta maka ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala kan dukkanin wani abu wanda kake bukata a rayuwarka mun faɗa a karatun mu na baya cewa annabi Musa alayhi salatu wassalam ya kasance ko ashana yake nema yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ko sai mallan yake gaya maka cewa to wayannan bayin Allah sune wanda suke kankan da kansu suke da yakinin cewa za su hadu da Allah subhanahu wataala la mi lafiya law saboda haka babu makawa kuma komawansu zuwa ga Allah ne shine ma'anar gaba daya zai fito yanzu mu je aya ta gaba wanda Allah subhanahu wataala ya wajjaha da maganarsa zuwa ga wasu bayinsa sai Allah ya ce
ya bani isra'ila dhkuru ni'mati allati amantu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin
Allah subhanahu wataala ya ce ya bani isra'ila dhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin ma'ana Allah subhanahu wataala ya ce ya ku ya'ya ko ya ku zuri'an annabi yaqub di inda kaga an ce Isra'il to ana magana akan zuri'a ne na annabi Yaqub Allah subhanahu wataala ya ce ya ku zuri'an annabi Yaqub ku tuno irin ni'imomin da nayi muku mana ku gode min akan wannan ni'ima da nayi muku sannan ku tuno irin daga cikin falaloli da na baibaye ku da shi shine na daukaka darajanku akan dukkanin wasu mutane wanda kuka yi rayuwa da su akan wannan a wannan zamanin na daga yawan annabawa da yawan sarakuna da yawan kuma littattafai da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi a cikin su ɗaya daga cikin malaman tafsiri Allah subhanahu wataala ya saka masa da alheri yace yawan annabawa su 100,000 ne da 20,000 da 40,000 a cikin wannan 100,000 da 20,000 da 40,000 dinnan wayanda ba bani Isra'ila ba wayanda ba ƴaƴan ko ba zuriyar annabi Yaqub ba gaba ɗaya ba su wuce su 10 ba gaba ɗaya ba su wuce su 10 ba duka sauran annabawan gaba ɗaya ƴaƴa ne ko zuriya ne na annabi Yaqub ashe ko wannan an girmama wayannan mutanen ko ba haka ba kuma ya cancanci su gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan falala da wannan ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi musu malaman tafsiri suka ce kidan Allah subhanahu wataala yana tunasar da wayannan mutanen irin ni'imomi da yayi wa kakannin su da kakannin kakannin su kamar daidai yake da kai da kake sauraron mu yanzu ka tuno irin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi maka yayi makakanka yayi ma iyayenka yayi makakanka da kakan kakanka kai ma sai ka tsaya ka waiga irin ni'imomin da Allah yayi zuri'an babu wani zuri'a wanda za a ce Allah subhanahu wataala yayi su matsiyata ne tun daga farkon su har karshen su babu wannan sai ka tarar da kowane family da akwai abin da Allah subhanahu wataala yake bance su da shi an gane wannan ko kenan sai mu yawaita gode wa Allah subhanahu wataala kan abubuwan da Allah subhanahu wataala yayi mana Allah alhamdulillah daga cikin abin da aka musu mun fada aiko manzanni daga cikin su da saukar da littattafai da yawa a ciki har ma Allah subhanahu wataala yana fada akan wannan ni'ima da yayi musu yake cewa walaqadiktarnahum ala ilmin ala alalamin daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi musu ya fifita su akan ilimi ma'ana indai bani Isra'ila ne to an ba su ilimi mai tarin yawa shi yasa zaka ga har yanzu abin da yake da alaka da kirkire-kirkire a kirkiro wannan invention ake cewa ko a kirkiro wannan zaka ga wayannan bani Isra'ila su ne kan gaba yau za a kirkiro wannan motan gobe a kirkiro wannan wayan gata a kirkiro wannan abin yanzu an yi na'ura mai kyan gaske a masallacin harami ko za ka ga shine yake tafiya da ruwan zanzan da ka zo kana son ka dauka zai tsaya na'ura ne dan karami haka za ka ga yana juyawa haka da ka zo zai tsaya yana da sensor da ka zo za ka dauka zai tsaya ka dauka ka abin da kanka shike ci gaba ne ai ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya ba su kuma nasu ta hidimtawa al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wannan aya na suratul dukhan aya 32 da Allah subhanahu wataala ya ce walaqadiktarnahum ala ilmin ala alalamin mun zabe su kuma muka fifita su akan talikai sai malamai suka ce ana magana ne kan talikai na wannan zamanin nasu banda talikai in aka ce talikai to ana maganan dukkanin wani abu wanda ba Allah ba to ana da aka ce walaqadiktarnahum ala ilmin ala alalamin ana magana alami zamani talikai na wannan zamanin nasu a wani ayan Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul maida aya ta 20 yake cewa wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin a wannan ayan ta suratul maida aya ta 20 Allah ya ƙara fito mana da wasu daga cikin ni'imomi da yayi ma wannan bani isra'ila da yace annabi musa da kansa yake gaya ma mutanansa cewa ya qaumi idhkuru ni'matallahi alaykum dita idan ka duba tafsiri zaka ga abinda malaman tafsiri suke faɗa wani dukkanin alqur'ani cewa duk inda kaga an ce ya qaumi to ana magana da mazaje ne banda matayen me yasa ake magana da mazajen banda matayen domin mata suna bin umurnin mazajen su kuma ko a yanzu ne zaka ga idan kai dan izala ne sai ka aure ɗan dariƙa wannan ɗan dariƙa zata koma izala idan kai dan dariƙa ne ka aure ƴar izala wannan ƴar izalan za ta koma dariƙa ban sani ban kun taba lura da irin wayannan abubuwan kenan to tun da mata suna bin maza ne to yanzu ai magana za a yi tawajju zuwa gare su kawai ko ya ku mutane na inji annabi Musa ku tuno irin ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi mana mana in ja'ala fiikum anbiya'a yayin da Allah subhanahu wataala ya sanya mafi yawan annabawa a cikin mu in ana magana 120,000 ko 100,000 da 20,000 goma ba komai bane a cikin wannan adadin ko wani abu ne bai kai kashi ɗaya cikin wancan abu ba ko ya kai ne bai kai ba ci to ashe ɗan uwana mutuna ko mu gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'imar waja'alakum muluka Allah ya sanya mafi rinjayen wanda suka mallaki duniya suka mulki duniya to daga zuriyar bani Isra'ila su ne suka mallaki duniya ai ko yanzu idan ka tsaya ka kalla su wane ne ke juya akalan duniya bani Isra'ila ne su ne ba wani bane duk wannan hada-hadan da kake gani da sarrafa kuɗi da juya kuɗi da tsadan kuɗi kuɗi ya ƙara daraja ko kuɗi yayi ƙasa su ne an gane wannan ko Allah subhanahu wataala ya yafe mana ba su suka daurewa a Isra'ila wanda suka zo suka yi haye a garin Palestine ba Yahudawa ko ba su suka daure musu ba su suka daure musu ai saboda haka tunda su suka daure musu ba abin da za a iya yi ƙarfi na bani Isra'ila ya kai suna dictating din wane ne zai iya zama shugaban ƙasa a garin ku duk wanda ba su yadda ya zama shugaban ƙasa a garin ku ba zai zama ba sai an kirawo shi to kaza muke so zai faru a garin ka za kai kaza ya yadda shikenan ko da ku al'umman garin ba kwa so to hakan kuma sai ya tabbata Allah subhanahu wataala ya kare mu wa ataakum a wannan sura ta Maida aya ta 20 Allah ya ce wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin Allah ya ba ku abubuwan da bai bai wa wasu daga cikin talikai ba a malaman tafsiri suka ce wayannan duka ayoyin da Allah subhanahu wataala yayi magana akan falala da daraja na bani Isra'ila to ba sa aiki akan al'umma annabi Muhammad suka ce me yasa domin Allah nan da ya faɗa wayannan ayoyin shine ya faɗa kuma a cikin alqur'ani mai girma yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ya ce ku ne mafi alherin talikai ku ne mafi alherin al'umomi wanda Allah subhanahu wataala ya fidda su don hidimta wa al'umma ka kalla siyakin ayat Allah subhanahu wataala ya nuna ayan nan cewa mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an samar da mu ne mu zamanto mafi alheri ga al'umma don hidimta wa mutane duk wanda ka ganci al'umman annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama yake ya hidimta wa al'ummarsa to ya sauka daga ainihin layin abinda Allah ke nufin sa da shi za mu ƙara maimaita ayan saboda ƙara analysis din ayan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ba fin-nasi ba lin-nasi purposely an samar da ku ne don al'umma kenan abinda ayan nan take nuna mana shine menene zan hidimta wa al'umma ta da shi kai menene zaka hidimta wa al'umman ka da shi ni na kama wannan hanyar kai ka kama wancan hanyar wancan ya kama wancan hanyar wancan ya kama wannan hanyar daga nan sai ga al'umman mu tana cin gaba amma duk lokacin da nace an yi ba ruwa na sumala amin ne zasu na fadi an gane maganan ko saboda haka mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ukhrijat lin-nasi ne ba fin-nasi ba ukhrijat lin-nasi me yasa ta'muruna bil ma'rufi kuna yin umarni ne da kyakkyawan aiki kenan a kaina ko ga al'umman da nake rayuwa da su da al'umman da nake rayuwa da su ko ta'muruna kuna yin umarni ko kana umurtan kanka mu ƙara kallon ayan tukunna ta'muruna kuna umarni kana umurtan kanka ne ko kana umurtan wasunka kana umurtan wasunka ne watanhauna 'anil munkari kuna yin hani da mummunan aiki kenan kuna hana wasu hunku su aikata mummunan aiki bugu da ƙari kuma wa tu'minuna billah kuma kun yi imani da Allah bugu da ƙari abinda ya ƙara sa muka zamanto mafi alherin al'umomi shine mun taho a tawagan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don me ne Allah subhanahu wataala ya faɗa a alqur'ani mai girma ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila takallam min bani isra'ila muna magana ne kuma ayan nan akan suwa ne bani isra'ila lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ko Allah yace an tsine wa waɗanda suka ki yin imani da Allah daga cikin mutanen bani Isra'ila me yasa aka tsine musu saboda sun saba wa Allah subhanahu wataala. Allah ya ce me yasa? Kanu la yatanahuna 'an munkari, sun kasance ba sa yin hani da mummunan aiki. Fa'alu, su ma sai suka koma suna aikata wannan mummunan aikin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faya cikin wani hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito a mujalladi na 4 shafi na 82 zuwa shafi na 83, yana cewa ko wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ne cikon cikamakin al'umomi 70 da aka yi su a baya, ko 73 ko ne cikamakin su. Kenan ashe al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba karaman al'umma bace. Allah subhanahu wataala ya kara taimakon mu wurin hidimtawa al'ummar mu, kuma daga nan wurin muke kara jin hankalin al'umma cewa kowa ya tsaya ya duba ya gani menene zai rika yi a matsayin hidimar sa ga al'ummar sa da yake rayuwa tare da ita. In yayi haka Allah subhanahu wataala zai ra, Allah subhanahu wataala zai saka nya masa, Allah subhanahu wataala kuma wa yarsuhu min haythu la yahtasib innahu waliyyu dhalik. Allah subhanahu wataala sai ya ce mana
wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun.
Allah subhanahu wataala ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yuqadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ma'ana Allah subhanahu wataala yake cewa ku bani Isra'ila da kai da kake sauraron wannan alqur'ani da kake karantawa a yanzu, ka ji tsoron wata rana da ake kiranta da suna al-kiyama. Rana ne wanda wani dan adam ba zai iya amfanar da wani ba, sannan kuma rana ne wanda ba a karban kamun kaba, rana ne wanda ba a bada wani fansa ko cin hanci ko wani kudi domin a kufitar da wani. Sannan koda mutum zai kawo cikin duniya na kudi, Allah ba zai karba ba. Wala yukhadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Ba sannan kuma ba babu wani mutum wanda zai iya zuwa ya taimake ka a wannan rana ta lahira banda Allah. Wannan shine ma'ana am na wannan aya. Wannan aya ita kadai ta isha mu karatun mu yau na yau akan wannan aya ita kadai, domin abubuwan da ayan ta kunsa din. Farko dai Allah subhanahu wataala ya ce wattaqu. Menene attaqwa? In aka ce attaqwa shine ka sanya bariya shamaki tsakaninka da dukkanin wani azaba na Allah. Idan an ce can azaba ne na Allah, to sai ka gina katanga, ba ma za ka je wurin ba, bisa ka'idan nan na Allah, tilka hududullahi fala taqrabuha, shine ma'anar attaqwa tukunna. Yawman la yajzi, yawman shine ranar tashin alkiyama a wannan wurin. Ranar tashin alkiyama yanzu ba boyayyen rana bace, kowa ya san ranar tashin kiyama, ko ba haka bane? Kowa yanzu tashin kiyama ba boyayye bane, kowa ya san tashin kiyama. Zaka ce a ya za a ce haka? Tashin kiyama yanzu ya zama abili, wanda bai sani ba ko ya sani ya manta za mu tuna masa. Tashin kiyama shine da ka mutu kiyaman ka ta tsaya, boyayyen abu ne? Ai ba boyayyen abu bane, kana mutuwa to kiyaman ka ta tsaya. To kina musulunci yana jan hankalina, yana jan hankalinka cewa ka ji tsoron ranar da za a ce ka mutu, kana mutuwa dukkanin wani ayyukan ka sun tsaya cak. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da kowa ya haddace a nan wurin, yake cewa idan ma tabnu adama in qata amaluhu illa min sanawi, idan dan adam ya rasu to dukkanin ayyukan sa za a tsayar da su sun tsaya, banda kwarau sadakatun jariya, sadaka mai gudana, ma'ana ka aikata wani aiki wanda ko bayan mutuwanka mutane za su ci gaba da amfana da shi lada yana zuwa wurinka. Misali a unguwanku ana bukatar rijiya, wannan kudin da za a haka rijiyar nan Allah bai hana ka ba, Allah bai hana ni ba, kwata-kwata tsadar rijiya naira 15,000 ne, ko da ya danganci unguwa zuwa unguwa ne, amma mafi yawanci dai kamar a nan garin tsadar rijiya naira 15,000 ne, sai wannan marfin da ake siya naira 5,000, sai dan siminti da za a siya gaba ɗaya ne 25,000 ya isa a iya samar da rijiya mai ruwa a unguwa. Da ni da kai in muna da biki muna iya kashe abin da ya wuce naira 25,000. Ko ba haka bane jama'a? Sadaka jariya ka haka wannan rijiyan al'umman garin nan naku su rika amfana. In kuma kai yallaɓai ne irin su Alhaji ko to sai ka zo ka haka ma mutane pompon wannan tuka tukan ya ake kiransa bohol sai ka haka bohol ko dai a sa wannan abin da ake yin haka haka din nan ana daddannawa ruwa na fitowa ko ka musu na yan zamani da an danna ruwa ya hausa man tanki mutane su rika budewa suna sha ko wani ruwa kwara daya dan adam yayi amfani da shi daga wannan rijiyar da kai ko wannan bohol din dubo daya Allah zai baka lada goma ba tare da la'akari cewa wannan wanda ya sha ruwan nan ba musulmi bane ba ruwan Allah in dai dan adam ne ya amfana da shi ko wani halitta na Allah Allah ya ce zan baka ladanka to wannan nau'i ne na saraka jariya koko a garin ku ne kai Allah ya baka kudi garin babu asibiti in za a je asibiti sai an sha wahalan gaske kafin a isa asibitin kana da kudin nan naka zaka iya zuwa a zo a gina maka asibiti ko da dakuna guda hudu ne ko biyar dakuna hudu ko biyar ba zai wuce plot daya ba idan ka gina a yankin da kake ka rage ma al'umman ka dawainiya da zurga zurgan zuwa wannan asibitin da zai an shigo cikin gari haka ne ko ba haka bane gaba daya establishing din karamin asibiti an kashe kudi mai yawan gaske shine aka kashe naira miliyan 3 shine aka kashe naira miliyan 3 gaba daya sai ma kai kuwa ba na tunanin zai kai to amma mu bar shi a miliyan 3 da ni da kai da dan uwa za mu iya hadawa za a iya samun mutane 10 kowa ya kawo naira 200,000 ko ba za mu iya ba kowa ya kawo 200,000 za mu iya yi mu lissafa mu 10 ko mu 20 kowa ya kawo 200,000 floti kuma da matan da kauye ne ko karkara ne ba zai yi tsada a wurin ba sai a sai gadaje a samu kwararrun likitoci wanda za a ba su albashi mai kyau a tseratar da rayuwar yan uwanmu da ke karkara daga barin halaka domin wasu kafin a fito da su daga wannan ƙauyen a kawo su cikin birni sun mutu ashe sadaka jariya ne na iya zuwa asibiti na gina ko da maternity ne ko ya ake kiran shi irin asibitin nan da ake karɓar haihuwa da za a ɗan yi wa mutum ƙaramin magani duk za mu iya an gane wannan saraka nau'i ne na saraka jariya abu na biyu manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce aw ilmun yuntafa'u bihi ko ilimi wanda ake amfana da shi wannan ilimin da ake amfana da shi zai iya zaman turbowa ta hanya guda biyu hanya na farko kai ka zauna ka karantar duk wanda ka karantar da shi in yayi amfani da wannan ilimin za a baka lada misali yanzu ni na iya alhamdu shikenan sai na zauna na karantar da alhamdu daliban nan suka iya alhamdu duk ranan da suka karanta alhamdu kowane harafi kwara ɗaya da suka karanta sai an bani lada hanya na farko kenan hanya na biyu in gina makaranta tunda ni yanzu ban iya karatu ba sai na gina makaranta a samu malamai su kuma su karanta an gane wannan ko duk wanda aka karantar da shi a makarantar nan da karatun da malamin da ya zo ya karanta ina da lada a cikin kowane harafi kwara ɗaya nau'i ne na sadaka jariya ko ba nau'i bane na sadaka jariya nau'i ne na sadaka jariya sai na uku wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace awwalun salihun yad'u lahu ko kokara suka bar yaro nagari wanda bayan rasuwan nan naka yaron nan zai rika daga hannu yana cewa Allah sarki baba Allah ya ci kan baba Allah ya gafarta masa Allah ya sa yana kyakkyawan matsayi kaga yaro ba zai maka wannan addu'an ba sai in kafin rasuwanka ka bashi tarbiyya ko ba haka bane amma na bar yaro na banda sintiri yana bin bola bola ba abin da na bashi yake yi wannan zai mun addu'a kuwa ko zai mun addu'a dai ba da san saura tukunna ko sai irin kaman ya kai shekara 30 din nan ko 40 ya fara ganin yadda iyali yake sai ce Allah sarki baba dole ne baba uzuri ya shi sanan ne ba zai dan tuna da kai ce to Allah ya ji kan baba inda dai ba abin da ya mana amma to dan makarantar nan ma yake samu ko ba haka yaron zai taru ko ne cewa baba ya ki ya sa ni a makaranta lokacin da yake da dama so amma da ni da kai alhamdulillah muna da wayannan yaran mun kuma fara sa su akan wannan hanya to kaga kenan kai da kake sauraron yanzu ka kara dagewa kai da baka kara lura da yaranka baka kara lura da yaranka ka tabbatar cewa wayannan yaran su ne gatanka su ne gatana bayan rasuwa ne duk lokacin da suka yi min addu'a suka maka addu'a Allah zai kai ladan kai ba ma yaranka ba wanda ka tsaya akan lamarinsa in yayi maka addu'a Allah subhanahu wataala zai karba inda da ba ake da nizai shine fadan Allah subhanahu wataala da yake cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a cewa babu wani abu wanda mutum zai iya samu sai abin da ya aikata sai aka ce to ai wannan da ka tsaya kan lura da shi ai yana daga cikin taimakon ka akan sa dan ka kuma dama yana daga cikin aikin ka ne ko ba aikin ka bane eh aikin ka ne kila an tabin dare baba yau an tabin dare ana ta aikata aikace ko bari Allah ya taimake mu haka ne to kaga aikin ka ne wannan yaran saboda haka ƴan uwana mu sani wayannan yaran da Allah subhanahu wataala ya bamu amana ne akan mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da kowa ya haddace a nan wurin yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ayan Allah subhanahu wataala yayi magana akan lahira yanzu mun tawo magana akan lahira ko lahiran nan kowa ya sani rana daya a lahira daidai yake da shekara 50 na duniya kenan sai an yi shekara 50 sannan sai a ce to yanzu akai kwana daya a lahira ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana na san ayan ta zo maka kwalwa ina sanar da ita ban jata ba shine wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun duk muna sanar da ayoyin amma a kara kallon wannan din kwana ɗaya a lahira daidai yake da shekaru 50 na duniya shine zaka ga mutanen mu suna cewa wai su sun yadda a kai su gidan wuta ko da kwana 7 ne su karamar azaba ne ai ba karamar azaba ba wutan nan fa ta lahira ana faɗa ana cewa wannan dutsen da kake gani na kogoro ko shine dutse mafi girma a wannan yankin da himba ne kusurewa da za a dauko shi a wurga shi a cikin gidan wutan nan kafin ya gama dira gidan wutan zai narke saboda bala'i da musiba da tsananin azaba jikin dan adam zai iya jure ma wannan azaban kuwa Allah mun tuba Allah ka yafi mana shi ne Allah subhanahu wataala yake gaya maka a cikin alqur'ani mai girma cewa makamashin gidan wuta wa qudu hannasu wal ijara ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudu hannasu wal ijara alaiha mala'ikatun giladun shidadun لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كنا أقول بك أتوان مسلمين مسلم منيني لاهرا لما تكون يا عذاب لاهرا تكي أبنتين جدن متن با أبنتين جدن متن إلا إرن وان نن كايا نن نما قرياني خوان نن وان ديكي دا سوان نن هكا شيني با أبنتنا زبو ميشيني عمكي منا سم مكاوشي نن متن لاس داني kaman kayan aduwa za a ganshi yana da tsawo ko wani kwara daya kai wannan ba shine in dan wuta ya ce yana jin yunwa za a dauko a bashi da ya sa a baki sai ya kulo nan ya fasa sama haka da ya ce yana jin kishi a kawo ruwa sai a dauko tafasasshen ruwan kurji ba san kurji ba za a ga wani ruwa a ciki ko wani fari da wani dan jajaja haka jinjin haka ko ruwan gyambo to su ne fa aka tara aka tafasa ga wari ga doli ga tsabi ake siffantawa cewa kafin mutum ya kawo fiskansa fiskan zata kwari sai ta fada cikin ruwan zafin za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala malaiku suna fada ma wayannan in gidan wutan zuku dandana ka ci ba lai a duniya kana ta shiriri ta ba kana ta ganin cewa kai wani dan ta'adda ne ba Allah mun tuba Allah ka yafi wannan abin da yake da alaka da lahira kenan fa duk da a lokaci dai kuma ga aljanna can da kan za a ga annabi Muhammad la ilaha illallah Allah ka sa muna daga cikin wanda mun zo lahiran ma za ta ba gina san annabi Muhammad ba ce kware ya jau 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 za mu zo ga gani akwai wanda da sun zo lahira ba kana san annabi Muhammad ba ce mushe kawai shikenan Allah mun tuba Allah ka yafe mana to aljannan nan kuma akwai dadi da yawa ko akwai dadi da yawa ga zuma nan ga madara nan ga abubuwa ne kai duk abin da kake so akwai shi a cikin gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita maka ya ce a cikin gidan aljanna fiha ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi ahadi a cikin gidan aljannan nan akwai abin da kunne bai taba ji ba akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da zuciyanka bai taba ko zuciya ba taba hararo sa ba yanzu nan da zaka ce a aljanna ma akwai shi ta sai a ce hajjazabib ba kagane ko kaja aljanna akwai moto mai tara da sace kurai akwai gata nan ma wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun ga kuma ƴan mata nan la ilaha illallah kagan su mallam kagan matakka duk sufan da ba Allah subhanahu wa ta'ala yace za a maida ita budurwa can shekara 15 shekaran su kuma ɗaya ne bargaranta yanzu kamar ta tsufa gwani kagan yiwo yawa bargarin kamar ta tsufa za a dawo da ita daidai ƴan mata kawai shekara 14-15 wa kawa'iba
matraba haka Allah subhanahu wataala ya fara
to aljannan nan dai ga abubuwa nan da dadi da yawa kuma babban abin aljanna shine akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda wata rai ba ta iya amfanar da wata rai akai wal malamai sun yi maganganu akan wannan gaban da zancen su mai tsananin mai yawan gaske haka suka ce abinda ake nufi da tajzi nafsun an nafsin shay'a shine wata rai ba ta iya amfanar da wata rai wacce ba musulma ba kenan daga nan wurin sai gane mafhumul kalam din ko abinda wannan magana yake nufi kenan mumini zai iya amfanar da mumini a ranar lahira mumini zai iya amfanar da mumini a ranar lahira tunda an magana nan la yajzi nafsun an nafsin shay'a malam yake cewa ya karbi wannan hadisi daga Hammad shi kuma ya kamo daga Asbab an Siddi an Malik yake cewa la yajzi nafsun an nafsin shay'a la tubni nafsun mu'mina an nafsin kafira cewa mumini ba zai iya amfanar da wanda yake ba musulmi bane a ranar lahira Ibn Kathir da yazo wannan ayan sai yayi wani irin tafiya mai ban sha'awan gaske tafiyar da Ibn Kathir yayi a wannan wurin yana da matukar muhimmanci daliban ilimi su kara duba ayan sosai haka me yasa domin da yawa daga cikin mutanen mu Allah subhanahu wataala ya yafe mana an daura mutane akan cewa babu wani wanda zai iya cetonka a lahira babu wani wanda zai iya amfananka a lahira kaza 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 duka wannan karatukan da aka daura mutane akan sa a baya kuskure ne Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Ibn Kathir ya tafi akan cewa duk ayoyin da kaga an yi magana kan cewa wala tuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun ba ana magana kan musulmi bane ana magana kan wanda yake ba musulmi bane idan ka koma gida kana su ka tsara dauko Ibn Kathir dinka za ka ga abinda summary din duka duk abinda yake nufi kenan daga cikin abubuwan da ya fada ya fara kawo ayan haka da yake cewa la tazuru nafsun an nafsin shay'a sai ya ce ai Allah ya ce wala tazuru wazratun wizra ukra wani rai baya daukan nauyin wani rai ba zai yiwu ba ni na saba wa Allah mu je lahira sai Allah ya kawo babana ya ce a masa azaba ni kuma na tafi gidan aljanna ba zai yiwu ba kai da kai zunubi kai za a hukunta shi baba ya tafi aljanna sai dai in baban naka yayi bada gudunmawa yayi contribute ya bada gudunmawa ya taka rawa akan wannan abin ne shi ya daura ka akai na saban Allah to shikenan sai a ce man sanna sunnatan fil islam sayyi'atan sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah ma'ana duk wanda ya koyar da mugun abu mutane suka rika koyan wannan mugun abin suna aikatawa to za a bashi commission haka ake faɗa da Hausa ko za a bashi commission na zulubin duk wanda ya aikata wannan zulubin bayan zulubin sa da aka basa duk da hadisin ya fara da shimfida ne kan musulmai cewa man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan Ibn Kathir ya kawo wata aya wanda zuwa cikin surata Abasa wanda Allah subhanahu wataala yake cewa li kullim ri'in minhum yawma idhin sha'anan yughni ya ayyuhan nasu taqu rabbakum makhsha yawman la yajzi walidun an walidi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a duka wannan ayoyi ne wanda Ibn Kathir ya kawo a tafsirin sa muna summarizing ba za mu dubi abin ba haka gaba daya wannan ayan Allah subhanahu wataala yayi ma ya ja hankalin mutane ne cewa mu ji tsoron wata rana da za ta zo wanda ranar da uba ba zai iya amfanar da yaransa ba ballantana yaro ya iya amfanar da babansa wannan kenan suratul luqman kenan wannan me yasa aka faɗa wannan saboda a tsoratar da kai cewa ka ji tsoron wannan yara ka ji tsoron wannan rana ko dama kuma ai an gaya maka a duniya a cikin alqur'ani cewa innama amwalukum wa auladukum fitna kaga da kudinka da yaran nan naka dukan su fitna ne a gare ka sai dai wanda ya tsaya ya bi da wayannan abubuwan guda biyu hanyar da Allah subhanahu wataala yayi umarni da abi ma'ana ina da dukiya kana da dukiya wannan kudin naka sai kai amfani da shi bisa tsarin da Allah ya ce ban yi amfani da kudi na ba wurin shan giya ban yi amfani da kudi na ba wurin zina ban yi amfani da kudi na wurin chata ba ban yi amfani da kudi na ba wurin almubazzaranci ba kaga wannan kenan nayi amfani da kudi na daidai yadda shari'a ta ce ba shi bane wancan hadisin da ka haddace wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce loma daya idan ka ciyar da matanka Allah ya ce lada zan baka lada goma an gani ko shine hadisin Abdul Dirham ko dirhamun anfaqaha al'abdu ala iyali mafi alherin kudi shine kudin da mutun ya ciyar da iyalinsa da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa daga nan sai ibnu kasir ya fara kawowa fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in sai yace wannan ayan tana magana ne akan ƴan gidan wuta kafirai kuma ake magana cewa cetan masu ceto ba zai amfane su ba fa ma lahum an tadhkiratu mu'ridin ko sai ya ƙara kawowa fa ma lana mi shafi'in ya ƙara kawo wata aya wala sadiqin hamil kafirai za su rika cewa ina me yasa to mu har yanzu ba wanda ya cece mu wai ina abokan nan namu ne ai dukkanin mu nan ba wanda zai ce bai yi makaranta ba a makarantar su indai dan boko ne a makarantar su na boko babu wani wanda ba musulmi ba wanda ya san shi ko dai a primary in ba primary ba a secondary in ba a secondary ba to a jami'a zai yi wuya ne mutum ya je har jami'a ya ce a cikin wanda suka yi karatu babu wanda ya sani wanda ba musulmi ba zai yi wuya a zai yi ma ba ka je jami'a ba cikin makwabtan da ka zauna da su zai yi ni a ƙauyen Na'isa makwabtana ko ba musulmai bane to wayannan za su ce wai kamala na min shafi ana ta zuwa ta cire mutane a gidan wuta mu me yasa har yanzu ina wayannan wanda su mu ba wanda zai zo ne
to kamar yadda ake beli musu a gidan
kamar yadda ake beli a gidan yayi wala saliqil hamid wala yuqadu minha adl wanda ba a karban wani fansa Allah ya yashi ibn kasir ya kara kawo wa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard dhahaban wala wiftada bi yace duka wayannan ayoyin suna magana ne akan wayanda suke ba musulmai ba to me yasa mutane a baya suka dauko wayannan ayoyin aka yi ta wurga ba wasu ƴan uwa musulmai ashe dai a baya an daura mutane kan kuskure ko in zamu kiya mu juna gaskiya an daura mutane kan kuskure zamu zo insha Allah Allah ya bamu dama da iko wanda zamu karatu akan wannan ayar sosai haka ibn kathir ya kara kawo aya cikin suratul hadid wanda Allah subhanahu wataala yake cewa fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru a wannan rana ta lahira rana ne wanda ba za a karbi fansa ba ko daga gare ku shi ai akwai wani abroci na John wanda ba musulmi bane ya rasu bai imani da Allah ba yana gidan wuta Allah ga wannan ladan nawa a fanshe shi Allah yace fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ko ko wanda suka yi imani da Allah din wasu malamai suka ce wannan fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun zai yi tana aiki ne akan musulmi musulmin da yayi taurin kai yace shi dole sai ya saba wa Allah to in aka zo lahira ba za a sha to shikenan za a cece shi ba sai Allah ga wannan ladan a cece shi za a ce a za a cece shi amma sai ya je gidan wuta yayi rakiya yanzu mu a nan duniya ba muna cewa idan an yi amarya ana cewa ga wata ƴan zaman daki ba ko ko ba ga ake cewa ba to shi ma wannan musulmin da ya saba wa Allah to shi kenan zai yi rakiya zai raka waɗanda ba musulmai ba zuwa gidan wuta sai ya dan yi zaman daki ya dan zauna tare da su kamar shekara irin miliyan 40 sai a fito da shi yayi kadan ba wa baba ya ce yayi kadan to an wahala go to in mutum baya son ko ya wahala in mutum baya son ya wahala to kar ya je ya zamanto cikin masu saba wa Allah ai wannan miliyan 40 da kaga na faɗa musulmi zai zauna a gidan wuta in ya saba wa Allah ai kadan ne akwai wanda sai yayi shekara miliyan 500 girman zunubin sa sannan za a ciro shi sannan ayi cetan sa za mu zo kan karatun insha Allah akwai wanda shekara 2000 zai sai a fito da shi to ka kaddar cewa mutumin da ya shekara 2000 kowane kwana daya 50,000 irin na rayuwar duniya yaya za a ganshi yanzu an fito da shi ya gama konewa ya zamanto
farambalo
kai ko ga kuma lahira Allah sai ya ce kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da wannan naman jikin ya kone ya kokone mutun ya dawo farangwal Allah ya ce sai mu ce nama ya dawo sai ga mutun ya dawo bulbulbulbul sai a ci gaba da saboda dandanin azaba saboda kai da kake da hankali kakka yadda kan dan dadi na minti daya ya rufe ka kaje ka saba wa Allah subhanahu wataala ya ja maka zaman gidan wuta shekaru dubbai ko miliyoyi mun fada a bara cewa duk dadin duniya in abinci ne daga ya sauka a harshe yana zuwa nan makogaro dadin shi ya kare ko ka taba ganin wanda ya ci kaza shekaran ji ya ce har yanzu ina jin dadin kaza yana sawa a harshe din yana zuwa nan makogaro dadin ya kare ko in zinane dududu dadin kwanciya da mace lokacin da mutum zai inzali ko ba lokacin inzali bane lokacin inzali ne da mutum ya fitar da maniyin nan shikenan dadin ya kare minti 1 ne kenan dadin wannan dusuk wanda kake kaman wani doki kana ta wani sai kace ko kaman zaki ko duka wannan duk wahala ne ai jin dadin da minti 1 ne dis shikenan an gama to yanzu kai ka yadda dadin minti 1 ya zaunar da kai a gidan wuta shekara 10,000 so gwamma dai mai hankali dai ya kama kansa kar ya yadda ya je ya saba wa Allah subhanahu wataala Allah ya yafe mana
amin
to shine malam ibn kathir ya kawo mana wannan cewa fal yawma la yukhad minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ma'awakum annar iya maulakum wa bisal masir ibn kathir ya kara kawo wannan aya min qabli an ya ce yawmal la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a ya kara kawo la bay'un fihi wala khilal surat ibrahim duka dai idan ka kara kallo dai zaka ga abinda ibn kathir din yake nuna mana shine karka yadda ayoyin da suka sauka akan kafirai ka rika murjina su kan musulmai akwai wani babban malami wanda ake kiransa suna imamu sha'rawi da yazo wannan aya sai yace idan kai dalibin ilimi ka kalla wannan ayar zaka ga wannan ayar ta zo so biyu a Qur'ani aya ta farko Allah subhanahu wataala sai yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ana farko sai yace wala yuqbalu minha shafa'atu wala yuqad minha 'adlu annabi sai yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha 'adlu wala tanfa'uha shafa'atu wala yunsar yace zaka ga a na farko an kawo wancan kalma ta karshe ta dawo farko wannan ta farkon an kai ta karshe a ta biyu me yake nuna maka yana nuna maka cewa ashe wa'annan ayoyin guda biyu za su yi aiki a lahira kowanne da matsayinsa ma'ana ku ji tsoron Allah ku ji tsoron wannan ranar da za ta zo wacce wata rai ba za ta iya amfanar da wata rai ba wala yuqbalu minha adlu na farko kenan wala tubal minha shafa'atu wanda ceto ba zai yi amfani ba misali wallahi al-masal ala ala duniya idan aka sama mutum ya aikata laifi wannan mutumin da ya aikata laifi yan sanda ko jami'an tsaro suka kama shi aka kai shi har mari aka dunkufar da shi za a gaban kuliya ko za a shigar da shi kotu ai muka dan yi wani abu a Najeriya ko sai a fara tunani wane ne ya san alƙali dan lami sai a ce indai alƙali dan lami ne to duk garin nan babu mutumin sa kamar malam Aminu Alkasim ko ba yin haka sai a zo sai gana ta kamun kafa ce da Allah malam Aminu Alkasim wannan mutumin nan naka alƙali dan lamin nan da Allah akwai wani dan kes wanda yake da alaka da mu kaza 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 da Allah ai kamun kafa shi wannan malamin yanzu shi kuma zai je ya samu wannan alƙalin ko ba haka bane da wayennan wanda yan fi yan uwan shi ne yan uwan belebi ko ba haka ake yi ba ce da Allah muna neman sassauci kaza 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 idan alƙalin ya riga ya yanke shawara ba wani sassauci da zai wannan abokin nashi duk roƙon da zai yi da kamun kafan da zai zai saurare shi ba zai saurare shi ba shafe ya hukunta shi na riga na gama shafa'a kenan kamun kafa yanzu an gama sai a je mataki na biyu nawa ne za a sa mana mu ba da bedu tilla dai mun yi kamun kafa abin da ya gara ko ba ka ake yi bane sai a ce nawa ne za a ba da bedu ko ba ka ake cewa ba an ba da belin wani to shine wala yuqadu minha adlun wancan shafa'a kamun kafa wannan adlun shine fansa a ba da wani abu sai a ba da beli kenan to yanzu sai a je mataki na biyu shi wannan abokin na zai ce to ko za a ba da wani beli a sa mana kudin da zamu iya bayarwa wannan alƙalin in ya riga ya hau kujeran naki sai ce mene ba beli ko ba haka kai ba ai har yanzu akwai wanda ana nan ana shari'ar su ko an ce kuma ba beli ko ba beli kaga babu kamun kafa ba maganar beli to shine irin haka yake faruwa a lahira aya na farko kenan aya ta biyu Allah subhanahu wataala yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha shafa'a zai yi wannan ayan ana magana su wayanda yake masu alfarma ba su aka fara zuwa ba yanzu an zo ne ana neman a ba da beli kawai sai a ce ba za a ba da beli ba bayan sun yi a ba da beli an kasa ba an ki ba da belin yanzu sai a koma shafa'a sai a ce to wannan alƙalin dai wane ne mutanen shi ne wane ne ubangidan shi ne cewa ubangidansa ai shi ne limamin jama'a cewa kawai za a ce ba kai wahala mun je a je wurin liman da an zo wurin liman to ai liman ana gafarta gashi to mu je wurin dan lami ana zuwa wurin alƙali dan lami sai ya ce wala tanfa'u ha shafa'a ai wane kam sai mun hukunta shi domin ya zamanto izna ko ba ka ce cewa ba za mu hukunta shi domin ya zamanto darasi da izna ga sauran al'umma to shine Imam Sha'rawi ya kawo wannan ayoyin guda biyu cewa wata ku yawmal la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atu wa la yuqadu minha 'adlun wa la hum yunsarun yan uwa za mu tsaya nan wurin ba wai dan tafsirin ayin ya kare ba in Allah ya kai mu gobe za mu dasa daga nan inda muka tsaya domin muna son wannan ayan mu dan yi wani darasi sosai ta yadda wasu abubuwa za su ƙara yayewa daga cikin zukatan mutane wanda a baya aka ɗaura su a bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana abinda muka karanta daidai muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya yafe mana wanda suka tsaya kan wannan lamari na wannan tafsirin Allah subhanahu wataala ya saka ya musu alheri malaman mu da kodi yaushe muke tare da su a wannan wuri Allah ya kara musu lafiya Allah ya amfana zuri'o'in su dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku da kuka baro abubuwan ku da kuke yi da kasuwancin ku kuka zo nan gurin Allah subhanahu wataala ya kara wa rayuwan ku albarka sana'o'in ku Allah subhanahu wataala ya kara budi da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo na nesa na kusa yan uwa na filani Allah ya mayar mana da su wuraren su lafiya dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan da ke faruwa a ƙasa da jiha da yankin mu muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya dauke mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatar sa na alheri duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya biya mana rukoyin mu Allah subhanahu wataala ya kara sanya musu albarka wanda suke kan daidai Allah ya kara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah ya shirya mana asalin dattawan garin nan da matasan su da dattawan su da suka gabata Allah subhanahu wataala ya jaddada rahma a gare su wa'anda suka saura da mu da su Allah subhanahu wataala ya sa mu gama da duniya lafiya marasa lafiya mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci Allahumma bi rahmatikal wasi'at ummana wa bina sharaba ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitab wa sunnah wafana wa anta radin anna ya karim wa fi Allahumma lana wa liwalidaina wa li mashayikhina wa li a'immatil muslimin al ahya'i minhum wal amwat wa tabi baina wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa atwa minkum
اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تهنا ولا تكلنا
آمين
وأعطنا ولا تحرمنا وأنصرنا ولا توسر علينا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.